الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد بن عبد الله الأمين وعلى آله وصحابته أجمعين ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هناك آلة يقول بوديا قال الله سبحانه وتعالى وانت جكي آمين جوسى رأيوم تأسوا أن رانا تجمع يو أشرون دبيو قوتا ربيع الأول شكرا لبود آلة الهدد 40 تقص bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wanda kuma yake daidai da hudu ko hudu ga watan Satumba shekara 2026 miladiya mun saki haɗuwa wannan majalisi da muke cin fassara da ma'anonin ayoyin Al-Qur'ani mai girma barkuna abin da ya sawwaka muna karatu cikin Radul Ashani ila ma'anil Qur'an da Sheikh Abubakar Muhammad bin Rahimahullah tare da ta'alikin da Dr. Abubakar Albani ya yi muna roƙon Allah ya saka musu da alkhairi muna cikin suratul Tauba mun tsaya kan aya ta 37 da ake magana dangane da wani cogen jinkiri wanda Quraishawa suke yi tare da cewa dokar da suke jirkitawa sun san doka ce ta Allah tun zamanin Annabi Ibrahim alayhi salam to tunda har sun yi tutiya daga zamanin Annabi Ibrahim ne kuma Allah ne ya sanya haka to me zai sa su dinga canja dokar domin ta dace da abin da ransu yake so kenan sai aka nuna mana cewa ashe yayin da mutum zai canja dokar Allah ya canja shari'a domin a karkatar da ita ta dace da abin da rai yake so to wannan shi ma aiki ne irin aiki na Yahudawa kuma Allah subhanahu wataala baya son masu aikata haka to malai ya shimfida ga ayoyin da ke tafe yace walamma an halqauda ala al-kufari al-kharijina an da'irati al-islam yayin da ya kammala batu dangane da kafiran da suke wajen musulunci Yahudawa nasara da kuma mushrikai wal mu'amalati ma'ahum da yadda za a yi mu'amala da su bada'a darsan jadidan fi ma'rifatil munafiqin sai fara sabon darasi domin a iya ganewa kuma ya munafukai su kuma suke wa kaifa yu'amaluna ya su kuma za a mu'amalance su والمنافقون سو منافقي سو ما كافرين هم الذين اندسوا في صفوف المسلمين باسم الإسلام سو ني وداندا سكا كوسا cikin sahun musulmai da suna na musulunci akan su sun amsa suna na musulunci wa azharu al-islama wa abtanu al-kufra suka bayyana musulunci a fili amma kuma suka koye kafirci a cikin zukatansu da kuma inda ba a ganin su yaqiduna lil islami dakhila suqufihi suna kullace ga musulunci a cikin sahun musulmai za su san sirrin musulmai za su yi kokarin yin kullace domin a raunana da'awar musulunci kuma a ci zarafin musulmai sun haka sun suke shi ya saka nasu ya fi tsanani kaga ai su ba a gane su in banda siffofin da Allah ya bayyana nasu kafirin da ya nuna shi kafiri ne yana kiyayya da musulunci nasa ya fi sauki saboda kana hango shi zaka shiga taitayinka daga an gano su musulmai sun san yadda za su amma wanda ya amsa sunar musulunci yake cikin musulmai yake wasu ayyuka irin wanda musulmi suke yi alhali kuma ba musulmi ba to wannan shine yafi wa musulunci barna munafikai kenan wan nifaqu afatun nufusi dha'ifa shi munafunci annifaq annoba ce ta zukatan da suke da rauni almultawiya wadda take bauɗaɗɗiya allati tad'ufu anil muwajiha wanda take da rauni ba ta iya yin fito na fito ba za ta iya gaba da gaba ba fatalja'u ila dasisa dan haka sai ta karkata zuwa ga kullace kullace watas'abu alaiha alistiqama daidaito akan tafarkin Allah yakan mata wahala fatadawara wa tuhawil sai ta dinga jujjuyawa tana kekkewayawa saboda ai su ba musulmi bane in san ansa sunan musulunci su daidaita akan musulunci abun ba zai yi ba so abu ne mai sauki a iya ganewa ko da san ansa sunan ai ba su bane wai ba Bahaushe yace kama da wane baya wane ko kama da wane baya wane duk yadda ya iya bakin kokarinsa ya nuna cewa shi gashi musulmi ne akwai abubuwan da bai zauna a zuciyarsa ba zai iya yadda ya aikata ba saboda ya bai yarda da musuluncin ba to tanan ake gane su wala ta'rifannahum fi lahnil qawli ko ta magana ne tufsul da baka sai a iya gane su to annoba ce ta wanda suke masu rauni ba sa iya yin fito na fito to amma sai su koma suna kullace kullace falamma balaga rasulullahi sallallahu alaihi wasallama anna ruma qad jama'u lahu ala atratil jazirati bisham yayin da labari ya riski manzon Allah sallallahu alaihi wasallama cewa romawa sun fi hallara dan su yake shi ala atratil jazira can bakin gefe gefen jaziratul arab sun hadu bisham kasar sham sun tara runduna daga can Dimashqa da farfajiyarta lokacin tana karkashin mulkin Romawa wandammat ilaihim ba'du qaba'il al-arab wasu daga cikin kabilun larabawa da suke shirka da majusawa su ma sun tattara zuwa ga Romawan nan dan ayaki annabi wa qadimu muqaddamatuhum ila al-balqa har ma yan gaba gaba sun riga sun iso wani waje da ake ce da shi Balqa to lokacin da wannan labari ya kai wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cewa ga Romawa suna hallara runduna dan su zo su yaki annabi sallallahu alaihi wasallam su kuma Kirista ne larabawan da suke addinin Kiristanci su ma sai suka hadu tare da su mushrikan larabawa masu bautar gumaka a wannan karkaran da waɗanda suke majusawa ubbadun nar masu bautar abin nan su ma sai suka haɗu da su aka haɗa runduna mai girma har aka samu advance party su ne suka zo su wannan Balqa to da labarin yake ga annabi sallallahu alaihi wasallam istanfara nasa ila ke tarin ruh sai annabi ya nemi mutane su fito wato ya nemi mutane su fito zuwa ga yaki annafir shine fito wanda kowa zai domin a tafi yaki wato istanfara talaba kenan minhum an-nafira ila kitan rum dan aje ayaki romawa wa kana sallallahu alaihi wa sallama kallama yakhruju ila ghazwatin illa wa rabi ghairiha manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya kasance saboda dabarbaru ne yaki sau da yawa idan zai fita zuwa ga yaki bai cika fita yaki ba illa wa rabi ghairiha sai ya koye ta da watanta akwai wani gun da yake so ya je yaki ya yana nufin za a je yaki wajen to yanzu kuma ga wani waje shi ma za a je yaki annabiyin yana nufin zuwa wannan nabiyun sai ya nuna cewa wancan na farkon za a je ba garin zai fada ba misali yanzu sai ya ce to za mu nausa arewa kaga kowa zai tsammata ko ya ce za mu nausa gabas sai ya tsammata fatas kuma za a je ashe hade jawa za ku je ku goge sai kawai ayi arewa kaga su ba su shirya ba sai su gamu a kansu to strategy ne na yaki to annabi sallallahu alaihi wasallam ya kan yi irin haka in kanu fi usr wato yace makidatan fil harbi saboda dabara na yaki strategy ne illa ma kana min hadhihi alghazwa ghazwati tabuk sai dai a wannan yakin Tabuka annabi bai yi wannan dabarar ba, kai tsaye fito gaya wa mutane cewa Tabuka za a tafi. Tabukan sunan waje ne, da nan ne ake tunanin za a tsaya a Gwabza. To za a je yaƙi ne, Romawa za a je a fuskanta. Annabi ya gaya musu cewa ga waɗanda za a fuskanta saboda dalilai masu yawa. Fa kasara wa biha, annabi ya fayyace inda za a je. If kanu fi usrin, domin a wannan lokaci mutane suna cikin kunci, ba lokacin kaka ba ne. Kamar misali a ce lokacin rani, ka san lokacin rani ai babu abinci da yawa ko an dan ciccinye wanda yake nan, kuma ba lokacin shuka ba ne, lokacin rani ne. Wa shiddatil har, akwai tsananin zafi, akwai garjin zafi nan ma yaya balle can. Wa bu'di shukka, akwai nisa na zangon da za a je. Zangon da za a je yana da nisa kwarai da gaske. Tafiya ce sai an yi kwana 28 zuwa 30 kafin a je. To ai kafin ku je ma kun gaji, an yi laushi. Sabanin yakin da suka saba zuwa daga an fita kwana 1 2 3 an ji isa. To wannan sai an yi kwana 28 zuwa 30 kafin a je inda za a gwabsa. Kuma runduna za a fuskanta ga Romawa, wanda a lokacin super power ce ta duniya. Fashakka alaihimul amr, lokacin da annabi ya faɗi wannan al'amarin ya zamanto yayi nauyi ga al'umma. Ga waɗanda za a fuskanta ana buƙatar tanadi mai yawa. Ga zangon da za a je yana da nisa kafin a je an galabaita. Ga tattalin da ake da shi a lokacin ba lokacin kaka ba ne, ballantana an sai da amfanin gona an yi tanadin makamai. Sannan ga lokacin tsananin zafi ne, akwai garjai rana, abin ya haɗu ya yi yawa. Wa kharaja makaminun nifaqi, to anan ne fa duk wasu shikashikai na munafurci ya gama bayyana. Kama sa yadharu fi ma sayati, kamar yadda bayani zai bayyana cikin ayar da ke tafi. Qala Allahu ta'ala, Allah ya ce,
a'udhu billahi minash shaitanir rajim. يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل إلا تنفروا يؤذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم ولا تدفوه شيئا والله على كل شيء قدير. إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لساهبه لا تهذن إن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم. انفروا كفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون.
الله تعالى يقول يا أيها الذين آمنوا يا قوة أن تسنك إيماني malakum, me ya same ku? Idza qila lakum infiru fi sabilillahi thaqaltum ila al-ard, ina aka ce muku ku fita domin yin yaki dan ɗaukaka kalmar Allah, thaqaltum ila al-ard, sai ku noke a cikin ƙasa, sai ku noke a ban ƙasa. Taƙaltu bi riga mai ta'if al-asl fil muthallatha waje tilabi hamzati al-wasl ay tabata'tum, sai ku jinkiri ku noke kenan. Wa maltum anil jihad, ku karkace daga jihadin, ku ji kaman ba ku san fita. Wannan ya faru ne shekara ta tara ne aka fita gazuwar Tabuk, shekara ta tara bayan hijira. Ila al-ard ay wal qu'ud fi hada zaman da za ku yi a ban kasa. Wal istifham lit tawbih, an zo da sigar tambaya ne domin a tsawatar da su. Ai ma'ana kada ku kuskura ku aikata haka. Allah ta'ala ya ce araditum bil hayati dunya min al akhirah, yanzu kun yarda ne da rayuwar duniya waladhatiha da kuma dan jin dadin rayuwar duniya min al akhirah akan lahira badala na'imiha, musayan ni'imar da za ku samu a lahira shine kuka zabu na duniya. Saboda ka san a wannan lokacin akwai wahalar fita gaskiya, ana tsananin zafi kuma babu tanadi wadatacce, babu guzuri isasshe, ga nisan tafiya. A wannan yanayin a ce a kama hanya a tafi, to lalle akwai wahala. To duk da wannan shine Allah ta'ala ya ce kun yarda da rayuwar duniya ne musayan lahira maimakon lahira. فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة توكو جنا لا يو الدنيا فبت زنبا. إذن أكا جنجنا تا دا جندا للاهرة إذن جندا دا أسامو نرى يو الدنيا بي زنبا إن أن جنجنا شي أي في جنب متاع الآخرة إن أنكارا شي أجندا للاهرة إلا قليل فاشي تنكا تنكري حكير بيتاكا كرايا كريابا ba matsayin komai yake ba. Shi jin daɗin duniya kaman alewa ne ka sa a baki. Bahaushe ya ce ƙarshen alewa ƙasa ne. Kaga dai duk daɗin da kake ji ai za ta ƙare, ai za ka tsotse ta ba, kuma a ƙarshen sai ka ji tsikar jikinka ta zuba don za ka ji wannan ƙasar. In dai alewa ce irin tamu da ake yi, alewa asal ta asali wanda ake hakan nan. In dai wannan alewar ce alewar dinya, dinyar gaske aka saka aka dafa, to ko in Allah ya da karshen ta sai ka ji kasa. Kaga da kana jin daɗi kana linshe ido kana linshe ido, da ka tauna kasa kuma sai tsika jikinka ta faɗi, sai ya zama daɗin da ka ji na baya kaman ma baka ji ba, ya ɓata ma daɗin. To haka rayuwar duniya ita take. Duk yadda aka ji daɗi a duniya to zai ƙare, kuma sai an ɗanɗani wahalar mutuwa. Sai an ɗanɗana, dole sai an ɗanɗana wahalar mutuwa. Kaga ƙarshen alewa ƙasa ne. Duk da Bahaushe yana ambaton wannan karin maganan ba irin wannan misalan ba. Daɗin da za a ji kuma wahala ta biye shi ne yake cewa ƙarshen alewa ƙasa. To Allah ta'ala ya ce illa qalil, kaga abinda Allah ya tasgirinsa to ƙanƙantarta sa ta kai gaya. Ku duba can mana da aka faɗa irin wannan ibara dangane da waɗanda sun kai imani da annabi Nuhu. Fama amana ma'ahu illa qalil, mai malaman tarihi suka faɗa mafi ƙaranci mutum 80 ne, shine mafi yawa. Amma sai aka ce ma ai waɗanda suka imani da shi ma mutum 6 ne. Mutum 6 ne suka imani da shi, ko a ce mutum 5 shine cikon na 6. Matarsa ta yi imani da shi, ‘ya’yansa biyu da matansu sun yi imani da shi, cikon 6 kenan. To a duniya gaba ɗaya a ce mutum 6, to kaga shine sai Allah ya ce amma amana ma'ahu illa qalil, ko da mutum 80 ne suka yi imani a duniya gaba ɗaya, to ai qalil ne, qalil ɗin ta kai gaya. To sai ka kwatanta irin wancan kwatancen da aka yi da kwatancen da aka yi na nan ma ya fi ƙasƙanta. Saboda duniya ba abin kwatance ne da jin daɗin rayuwa na lahira ba. Ya tabbata cikin hadisi wanda Imam Muslim ya kawo daga Al-Mustawrid Akhi Bani Al-Fihr yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace wama ad-dunya fil akhirah illa kama yaj'alu ahadukum usbu'ahu fil yammi fi usbu'ahu hadhihi fil yammi falyanzur bima yarji'u wa ashara bi sababa annabi sallallahu alaihi wasallam yace rayuwar duniya jin dadin rayuwar duniya in aka kwatanta shi da jin dadin rayuwar lahira annabi sallallahu alaihi wasallam yace tamkar mutun ya sanya wannan yatsattarsa ne a cikin teku sai haka sai ya tsoma falyanzur sai kuma ya ga bima yarji'u me wannan yatsattarsa da ya tsoma ta a cikin teku ta kamfato ta debo dan Allah zai kiya kwatanta kwatancin ma ba zai kwatantuwa ai ba ya komi ba kawai ya tsarka kasa ko trailoli ka kawo masu abin nan suka zo suna zukan teku suna zuka suka cika bam 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 me kai ba ke komi ba kaga nan annabi sallallahu alaihi wasallam kenan ya mana kwatance jin dadin duniya bai taka kara ba za ma a kwatanta shi da jin dadin lahira ba to kaga wannan hadisi sai ya fassara mai ake nufi da qalil din nan wallahu a'lam ai masu hikima suna cewa in mutum ya wato nan idan har mutane sun ga nisa munafukai suka noke ko kuma waɗanda suka noke saboda wahala ne ai wahala karshenta dai mutuwa ne haka ne ko to shi ko dadi ko an zauna a cikin sa mutuwa in ta zo ba makawa sai an tafi mallam yamut bisayfi mata bi ghairi ta'addadat al-asbab wal-maut wahid duk wanda takobi bai kashe shi ba wannan takobi ai zai kashi hanyoyin mutuwan ne suke da yawa amma dai itan daya ce wanda aka sare shi takobi a filin daga sai ya mutu madalla da shi dan daga mutuwar shi kenan kuma ba zai ƙara dandana wani wahala ba sai kuma ya fada cikin dadi wanda yake zaune shi kuma tsantsan jin dadi ya saka ya mutu tsantsan jin dadi ya saka ya mutu shi ma dai ya mutu wai dadi ne kawai ya masa yawa sai saba ma masa mutuwa shi ma dadi mutuwa yi ba wanda dai bai dandana mutuwa ba to shine Allah ta'ala yake ambatawa illa tanfiru idan harfa kuka ki fita zuwa ga yaki tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama bai diga min nun in ashartiya in kenan da kuma la duka a waje biyun da wannan sigan yazo ma'ana wannan aya da wacce take gabanta in la shine ga ce illa illa tanfiru idan har ba ku fita tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ai takhruju ma annabi sallallahu alaihi wasallam al-jihad kuka ki fita tare da annabi sallallahu alaihi wasallam zuwa ga jihadi a wannan yakin fa annabi shelayayi kowa ya fita kowa kawai ayan qur'ani za mu ji a gaba da Allah ya ce infiru khifafan wa thiqala kowa ya fita sai dai wanda suke masu uzuri wanda shari'a ta yadda da uzurin su amma kowa ya kama hanya fita annabi ya ce ayi afilfan nan ne annabi ya yi afilfan ya ce a kawo taimako saboda akwai talakawan da ba su da guzurin da za su ci a hanya akwai wanda ba su da abin da za su hau annabi ya ce ayi afilfan a tara aka tara nan ne Usman ibn Affan ya bada mamaki raƙumi sai da ya zo raƙumi guda 400 kuma kowanne yana ɗauke da kayan abinci kuma ya kawo dinari abin nan dirhami 40,000 kai abin da ya dinga kawowa yana kawowa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ma barwa Usman ma fa'ala ba'da al-yawm duk abin da Usman zai yi daga wannan kara aljanna ta tabbata masa ba zai taba hana shi shiga aljanna ba to Allah ta'ala ya ce illa tanfiru in har kuka ki fita tare da annabi sallallahu alaihi wasallam zuwa ga jihad to yu'adhibukum azaban alima Allah zai azabtar da ku azaba mai radadi mu'liman wacce take mabuciyar radadi wa yastabdil qauman ghayrakum kuma Allah zai iya musanya wasu mutanen da ba ku ba ba za su zama irin ku ba Abdullahi dan Abbasin Allah ya kara masa yarda yake cewa abinda Allah ta'ala yake nufi wallahu a'lam illa tanfiru yu'adhibukum azaban alima qala ibn abbasin wadanda suka kifita sai dan abbas yace fa amsaka Allahu an anhumul qatra sai Allah ya kame musu ruwan sama kauyuka da suka kifita sai Allah ya kame musu ruwan sama su suna gane a wani waje su ba za su samu ruwa ba shine azaban aliman wanda Allah ta'ala yace duk wanda bai fita ba za a same shi yace wa yastabdil qauman ghayrakum ainan kuma Allah zai musanya wasu mutanen da ba ku ba kuma za su fito linusrati dinihi su je su taimakawa addinin Allah kamar yadda Allah madaukaki ya goranta wadanda suke kin fuskantowa zuwa ga addini yace fa in tatawallu yastabdil qauman ghayrakum thumma la yakunu amsalakum in kuka juya baya ga addinin Allah to Allah zai musanya wasu mutanen da ba ku ba sannan kuma su ba za su zama irin ku ba za su karba addinin Allah sau da kafa su ci gaba da aikatawa kuma Allah yace idan ya musanya kun wala tadurruhu shay'a wannan din ba zai cutar da Allah komai ba bi tarki nasrihi wai saboda kun ki ku taimaka ma addinin sa wannan ba zai cutar da shi ba fa inna Allah nasiru dinihi domin Allah shine mai taimakawa addinin sa wallahu ala kulli shay'in qadir Allah ta'ala mai iko ne akan dukkan komai wa minhu nasru dinihi wa nabiyihi cikin ikon da Allah yake da shi kuma zai taimakawa addinin sa ko ba wanda ya kawo gudunmawa zai taimakawa annabin sa ko ba wanda ya taimake shi sai Allah ya tuna wa mutane fa akwai lokacin da annabin bai da mataimakin a cikin al'umma din Allah kuma ya taimake shi shine yace illa tansuruhu ku sani in kuna ga alfarma kuka yi wa annabi kuna ga cewa ba za ku taimaka masa ba to illa tansuruhu idan har ba ku taimake shi ba ma'ana ba ku taimake shi wajen yada wannan addini ba faqad nasarahu Allah to ai Allah ya riga ya taimake shi tun a baya tun da yayi a baya kuma yanzu ne sai ya ki kumawa iz akhrajahu alladhina kafaru kutina ayayin da kafirai suka fidda annabi min makkata daga makka suka shawara za su kashe annabi Allah ya ce masa fita kai hijira annabi sallallahu alaihi wasallam ya fito ai aljahu ila alkhuruj suka dinga kuntatawa annabi sai da suka tilasta masa fita lamma aradu qatlahu lokacin da suke nufin kashe annabi aw habsahu ko su tsare shi har sai mutu aw nafiyahu ko kuma su dauke shi su kai shi wata kasa ta bakunta mai nisa su jefar da shi wa idh yamkuru bika alladhina kafaru liyuthbituka aw yaqtuluka aw yukhrijuka wa yamkuruna wa yamkuru Allah wallahu khairul makirin mun karanta aya cikin suratul anfal to kutina a wannan lokaci fa Allah ta'ala ya taimake shi faqad nasarahu Allah Allah ya taimake shi id akhrajahu alladhina kafaru ayayin da wadanda suka kafirta suka fushe shi daga makka thaniya thnain yana biyun nabiyu hal ay ahadu thnain wato thaniya thnain biyun nabiyu wato su biyu ne annabi kenan tare da wani su biyu ne kawai والآخر أبو بكر دايان شيني أبو بكر الصديق المعنى أبين دا أكيو نفي نصره الله في مثل تلك الحال الله ياتيك ما كمان زنس أئرم وانا يلي ميسر كأي فلا يخذله في غيرها الله كبزي ولا كان تدع النبي ورقد شي رب دشي أوان يلي عند بابا إذ هما في الغير كما tuna lokacin da ya masa wannan taimako shine yayin da suke cikin kogo naqabun fi jabal thawr dutsen nan da ake ce da shi jabal thawr sanannan nan to annabi sallallahu alaihi wasallam anan ne ya samu wani kogo suka shiga suka kuya imam al-bukhari ya kawo hadisi wanda ummul mu'minin Aisha ta rawaito cikin hadithin take ambatawa tace wasta'jara rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wa abubakrin rajulan min bani dil hadiyan khirwita annabi sallallahu alaihi wasallama ya dauki hayar wani mutum daga cikin kabilan Banu Dil hadiyan wanda yake mai nuna hanya ne khiroyitan kuma wanda yake mai basira ibn hajar ya ce wannan ba magana Aisha bane ya ce idraji ne daga ɗaya daga cikin marwaita shine Muhammad ibn Shahab ibn Zuhri wallahu a'lam amma dai mutumin da ma hadiyan ne khiroyitan wa huwa ala din kuffar quraish Aisha tace kuma mutumin ma yana kayin addinin quraishawa mushriki ne domin Bukhari ya kawo shi wannan hadisi wato a cikin kitabul buyu ya kulla babi na halaccin cewa za a iya daukan wanda ba musulmi ba kwadago idan aka aminta da shi a aiwatar da wani abu kaga shi mushriki ne a lokacin botan quraish abinan gumaka yake yi amma annabi sallallahu alaihi wasallama da Abubakar Siddiq suka dauki hayarsa kuma suka yi amana da shi kuma bai ci amanar su ba suka ce ga kudin da zamu baka eh fa dafa'a ilayhi rahilataynima Aisha tace sai suka bashi raquman su guda biyu suka ce ga wannan raquman tafi da su wa wa'adahu ghara thawrin ba'da thalatha layali suka ce bayan kwana uku safiyar kwana uku daga yanzu mu haɗu da kai a garin Saur kar ka yadda wani ya ganka ka san duk dabarar da zaka yi ya ba su amana akan haka ya tafi da raquma kuma ya kiyaye musu to shine a cikin garin Saur kaga ya zo a cikin hadisi shi yasa ka aka ce lokacin suna cikin garin Saur idh yaqulu li sahibihi a lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ma abokinsa sahibinsa Abubakar kenan وقد قال له الحالي لوكتين ابو بكر يا غيا والنبي لما راى اقدام المشركين لوكتين ده يغا دغا دغان مشركاي تقسا سنا cikin kogon sai ya gansu a cikin kogon ya ga kafafun su ta kasa abubakar ya ga kafafun su yace law nazara ahaduhum ta'ata qadamaihi la absarana inda ɗayan su zai duba ta kasan duka dugansa ya manzon Allah da ya gamu shi ma wani hadisi wanda Imam al-Bukhari ya kawo daga Anas dan Malik Anas yake cewa haddafani Abubakar Abubakar Allah ya kara masa yarda shi ya ban labari kale yace kuntu ma'an nabi sallallahu alaihi wasallam fil ghar na kasance tare da annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin kogon nan gharu thawr kenan fara'aitu athar al-mushrikin sai naga dugadugan mushrikai inda suka tattaka naga kafafunsu فقلت سينشي يا رسول الله يا من زن الله لو أن أحدهم رفع قدمه لرآنا دافت أنسو زي قد قفا فنسي ليك آوجان زي فقمو قال سي النبي صلى الله عليه وسلم يا مسا ما ظنك باثنين الله ثالثهما ميكاكي سماني يا أبو بكر قمد متن بيون دا الله نينا أكوسو وانا أبو زي ساميسو وانا ساميسو تشيني الله تعالى يا idh yaqulu li sahibihi lokacin da yake ce ma sahibinsa la tahzan kada ka damu kar ka shiga cikin takaici da bakin ciki inna allaha ma'ana ma'aman ma'an nabiyyi wa abi bakr haka ne ko inna allaha ma'ana fa anzala allahu sakinatahu sai Allah madaukaki ya saukar da sakinarsa yanzu don Allah a cikin wannan gaba na bangaren wannan aya an ambaci matsayi da darajoji na Abubakar ko ba an ambata ba kaga na aka ce idhuma fil gari ma'iyya da annabi sallallahu alaihi wasallama a irin wannan lokaci mai tsanani annabi ya jinjina wanda zai dauka ya zan tare da shi ya nuna gayar amincewa da wannan mutum haka ne ko kaga wannan ya nuna falala na Abubakar Siddiq bayan wannan me Allah ta'ala ya kira Abubakar a cikin nassin Qur'ani idh yaqulu li sahibi to akwai wani munafikin da isa ya kore suhuba ta Abubakar daga manzon ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya ce idh yaqul li sahibihi ya ga yawa sahabinsa ba a isa ba Allah ya bashi wannan matsayi na suhuba
da aya qur'aniya sannan kuma nan sai Allah ta'ala yace abin da ya gaya masa yace la tahzan inna Allah ma'ana yanzu wannan ma'iyar ta Allah subhanahu wata'ala ga annabi kawai ta tsaya da sai yace masa inna Allah ma'i amma sai yace inna Allah ma'ana ai ana wa anta to wanda yake da ma'iyya ta Allah dan wani tukururu yace baya tare da shi sai ne ba abin da zai rage shi ba zai rage shi da komai matsayin nasa yana nan Allah yana tare da shi shi ya saka a cikin kitabul fada'il Imam al-Bukhari da ya kawo wato ba kitabul fada'il ba kitabu fada'il sahabatin nabi sallallahu alaihi wasallam tsamo ruwayoyi ingantattu da suka zo na nuna falala na wasu sahabban annabi kamar yadda ya zo a cikin hadisai an samu hadisai da dama da suka nuna falala na Abubakar za mu iya wadatuwa da guda biyu wanda Bukhari ya kawo ɗaya daga Abdullahi ibn Abbas manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana cewa law kunta muttakhidan min ummati khalila lattakhadhtu Abubakar khalilan walakin akhi wa sahibi Annabi sallallahu alaihi wasallam yace inda zan riki wani dallele khalil a cikin al'umma ta to da Abubakar zan rika shi ne khalilina sai Annabi sallallahu alaihi wasallam yace amma ban riki wani ba shine ma'ana ai shine abinda wannan laudin take fa'ida har kum tina inna limtina don haka ban rika ba sai ya ce walakin sai dai Abubakar akhi dan uwana ne wa sahibi kuma sahabi na ne nan ma annabi sallallahu alaihi wasallam ya ambaci matsayin Abubakar ko bai fada ba ya bashi matsayi biyu akhi wa sahibi dai hadisin daga Abu Darda shi ma sahabin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗi wani hadisi dogo wani abin da ya faru inda wani abu ya shiga tsakanin Abubakar Siddiq da Umar ibn Khattab wanda Umar ibn Khattab da yace ba zai yafe masa ba Abubakar har ya tafi wajen Annabi sannan kuma daga baya Umar ya nadama ya tafi ginin Abubakar sai ya ga baya nan aka ce masa ya tafi wajen Annabi ya tafi wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai ya ga Annabi ya gintse masa har Abubakar a lokaci yake cewa ya manzon Allah laifi na ne ni ne ma Umar laifi ni ne wa Umar laifi ya manzon Allah to da karshe Annabi sallallahu alaihi wasallama ya huce sai yake ambata masahabban da suke cewa ce inna Allah ba'athani ilaykum fa qultum kadhabta ku sani Allah ya aiko ni zuwa wajen ku yana nufi dukkan Quraishawa su aka fara aiko musu litunzira ummul qura wa man hawlaha kafin ya fantsamo da waje a Quraishawa ya soma kira yace Allah ya aiko ni zuwa wajen ku amma Quraishawa suka ce kadhabta ba a samu wanda ya gaskata ni ba wa kala Abubakar amma Abubakar yace sadaka kafa da gaskiya sakon farko da ya ga masa karbayi ba wani turka kaga annabi ya nuna matsayin Abubakar farkon wanda ya gaskata yace wa wasani bi nafsihi wa malihi kuma ya agaza mini da kansa wajen yunkuri ya taimaka mini akan manufofin musulunci da Allah ya kawo da shi kuma ya taimaka mini da dukiyarsa don haka annabi sallallahu alaihi wasallama yace fa hal antum tariku sahibi shin za ku kyale mun ku abokina ba na annabi yana kashe di a duk musulmi ku fa kyale mun abokina ku kyale mun sahabina kaga annabi ya jinjina wa Abubakar ya nuna matsayinsa idh yaqulu li sahibihi Ahmad ibn Ansari rahimahullah yake hakaitowa yace malaman su sun ambaci ai Abubakar ya cancanci a ce masa sahibin annabi kuma ya cancanci a ce faniyat naini domin biyun nabiyu Abubakar shine nabiyun annabi shine na farko ko to yace Abubakar ya cancanci a faɗa haka domin Allah ya sanya Abubakar ya zamanto khalifa na manzon Allah. Shi yasa a gaba aka ce sahibi. Domin shine baya zamantowa khalifa ga mutum sai wanda ya biyun nabiyunsa. Kuma yace an bashi wannan matsayi ne da aka ce saniyas naini biyun nabiyu, annabi ne na farko shine na biyu, saboda aikin da yayi yayi kama da irin aikin da annabi yayi. Annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ya aiko shi mutane suna kafirci, haka ne? Sai ya kira mutane zuwa ga musulunci, a wani waje ya yaƙe su ko bai yaƙe su ba, domin su dawo zuwa ga musulunci ko? Da annabi ya wafaci sai ya zamanto in banda cikin Makka da cikin Madina, kusan dukkan mutane da suke nan a wannan karkaran Hijaz suka ce sun yi rudda. Ko dai waɗanda suka ce ba sun bar musulunci, ko waɗanda suka ce ba mu bar musulunci ba amma ba za mu ba da zakka ba, shine suka rubu kashi biyu, akwai ahlul riddati akwai mani'uz zakka. Abubakar Siddiq shine yace wallahi sai ya yake su, ba ahlul riddati ba, nan sahabbai da sun yi ittifaki a yake su. Mani'uz zakka ma yace ku yi sallah kuma ku ce zakka ba za ku bayar ba, yace kuma sai na yake ku har sai kun dawo zuwa ga tafarkin Allah. Bayan da ake munakasha mai zafi, sahabbai suka yadda cewa alhaqqu ma'a Abi Bakr. Kaga Abu Bakr yanzu shi ma ya fito ya yaki mutane dan ya jawo su zuwa ga musulunci da tsayin daka, irin yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi yaki dan ya jawo mutane zuwa musulunci. Kuma Abu Bakr yana gama wannan an kammala, shi yasa a zamanin sa baka ga hadisi daga Abu Bakr ba, saboda a shagalci ake akan wannan aiki. Kuma a lokacin da dumudumin rasuwar annabi ba a gama sake abin nan ba, warwarewa daga rabuwa da annabi da aka yi ba. Kuma annabi yana abin nan, Abu Bakar ya kammala wannan, an sabdiwin ɗinsu gaba ɗaya, yanzu an soma ya ɗan Romawa. Kuma Allah ya karɓi Abu Bakar Siddiq shekara biyu kawai ya yi bayan annabi, dama shekara biyu annabi ya bashi, amma abokinsa lokacin da annabi ya rasu yana shekara 61, bayan shekara biyu shi ma yana shekara 63 daidai shi ma ya rasu. Umar ibn al-Khattab shi ma yana shekara 63 ya rasu. Ali ibn Abi Talib yana shekara 63 ya rasu. Ku duba wani hiko na Ubangiji. To wannan ya nuna matsayin Abu Bakar Siddiq, Allah ya kara masa yarda. Allah subhanahu wa ta'ala ya ce fa anzalallahu sakinatahu alayhi, sai Allah ta'ala ya saukar da natsuwarsa alaihi a kansa, gawa kenan. Ai dumani na tahu alaihi kila ala nabi sallallahu alaihi wasallam, wasu malamai suka ce Allah ya saukar da natsuwarsa ga annabi sallallahu alaihi wasallam, wa kila ala abi bakrin, wasu suka ce aka saukar da natsuwa ga Abu Bakar. Wa huwa as-safa indi malam yake cewa wannan fasara shi a wajen sa ita tafi, it huwa munzaji'u munza'iju, domin Abu Bakar shine wanda ya firgita. Amma abinda wasu malamai Ibn Jarir at-Tabari, Ibn Kathir, su abinda suka fi karfafawa ana nufi annabin ne. Me ya saka? Saboda abinda yake biye da Allah ya ce wa ayyadahu bi junudin lam tarawha, wannan bai kauda Allah subhanahu wataala ya sake tajaddudi na sakina ga annabi sallallahu alaihi wasallam ba. Dama annabi yana cikin nutsuwa, kuma Allah ya sake saukar matasa wata nutsuwa akan wanda yake da ita. Don haka Allah subhanahu wa ta'ala ya saukar da nutsuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama, wa ayyadahu bi junudin lam tarawha, kuma ya sake karfafan annabi da wata runduna wanda ba a gananta, mala'iku kenan, fil gari, a cikin wannan kogo, wa mawaqi'na qitalihi, da duk wajajen da annabi ya yaki Allah yana saukar masa da mala'iku suna taimaka masa, kamar yadda ya ambata a cikin surat Ali Imran. Wa ja'ala kalimatan ladina kafaru sufla, Allah ya sanya kalmar waɗanda suka kafirta ita ce ƙasa. Ai da awatar shirki, da'awa kira da za a yi zuwa ga shirka shine kaskantacce, ai al-magaluba, wato shine kullun za a runjaye shi duk lokacin da aka zo hujjatatteniya, kafirci ba shi da dalili, kullun dalilin kafirci shine rushashe. Kafirai suka yi nufin su nuna cewa abinda suke bautawa shine, suka yi nufin su daƙile hasken Allah, Allah kuma yake wa ya aballahu illa yutimma nurahu walau karihal kafiruna. Wa ja'ala kalimatan ladina kafaru sufla wa kalimatu llahi, kuma kalmar Allah subhanahu wa ta'ala hiya al-ulya, ai ita ce madaukakiya, dama ana runjayar kalmar Allah ne, ita ce kalimatu shahada, kalmar shahada kullun ita ce sama, az-zahiratul ghaliba, ita ce wadda za ta runjaye ita ce wadda take yin galaba. Kalimatullahi hiyal uliya, to ne yake nufi shine nan ma da yake kalimatu shahada. Da dama cikin al-mufassirun abinda suka ambata kalimatu la ilaha illallah ita ce abin da ake nufi kalimatullahi, domin dukkan musulunci da shari'ar Allah yana kunshe ne a cikin kalimatu shahada. La ilaha illallah ita ce ta yi rassa, ta yi naso duk wani shari'a ta musulunci ta tattara a cikinta. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah nan gabaki ɗaya shi ne tattara shari'ar Allah. Kuma ai dama kalmar Allah ita ce maɗaukakiya. Allah ta'ala ya ce a la'agalibanna ana wa rasuli, ni da manzannina mu ne za mu ranjaye. Ai kalmar tauhidi kullum ita ce a sama. Abu Musa al-Ash'ari ya rawaito hadithi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa wanda ya yaƙi domin nuna jaruntaka, alladhi yuqatilu shaja'atan walladhi yuqatilu riya'an walladhi yuqatilu litakuna kalimatullahi hiya al-ulya fa ayu dhalika fi sabilillah, wanda yake yaƙi domin jaruntaka, wanda yake yaƙi domin mutane su ga shi ma yayi, da wanda yake yaƙi kawai dan kalmar shahada ta zama ita ce matsaukakiya ta mamaye duniya, wanne ne fi sabilillah? Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce man qatala litakuna kalimatullahi al-ulya fa hiya fi sabil fa huwa fi sabilillah, wanda ya fice yaƙi dan kalmar Allah ta zama ta daukaka musulunci kenan, wato la ilaha illallah wa mahtamalat alaihi. To shine Allah ta'ala ya ce ai wato ya sanya kalmar kafirci ita ce makaskanciya, wa kalimatullahi hiya al-ulya kalmar Allah kuma kullun ita ce madaukakiya. Wallahu azizun Allah mabuwaye ne fi mulkihi cikin ikonsa, hakimun Allah gwani ne fi sun'ihi cikin abinda yake sana'antawa. Allah ta'ala ya ce infiru khifafan wa thiqala, kira ake yi ga mutane a fita jihadi. Don haka tunda wannan babbar gaba ce, babban aiki ne saboda waɗanda za a fuskanta da yawan rundunar. Allah ya ce infiru khifafan wa thiqala, ku fita shara-shara marasa nauyi, wa thiqala da kuma waɗanda suke masu nauyi. Fassara da yawa malamai suka bayar kala-kala. Mala ya tattaro wasu daga cikin fassarorin da aka yi. Wai suka ce nushatan wa ghairu nushatin, kuna cikin karsashi da kazar-kazar da waɗanda ba sa cikin kazar-kazar, kuna jin ƙarfin jikinku da wanda yake ɗan jin ɗan nauyin jiki, duk ku fita. Wakila aka ce aqwiya wa du'afa, masu ƙarfi kai har masu rauni ma, wanda ba shi da ƙarfi da wanda shi in yayi duka iskar takubinsa ma za ta kada mutum, da wanda sai ya yi ta naushi ya yi ta kwaɗawa tukunna a waiwaya a san ma me yake yi, shi ma ya fita. Shi ma ya fita, shi ne abin da ake nufi aku ya a wazo afa, masu runin makowa ya fita. A shi ne wato a wani faruko ko ku yi difa'i a ga duhunku jama'a masu yawa, au ko kuma ana nufi khifafan wa thiqala, wasu malamai suka ce aghniya wa fuqara, masu dukiya da za su iya ba da guziri da yawa, da waɗanda suke talakawa masu sai an ɗora su, su ma duk su fita inda yana akwai abin da zai ɗauke su. Wa hiya ay al-ayatu fi umumiha, ayar baki ɗayanta a umumin nan da ta yi, don cewa aka ce fa kowa ya fita in banda wanda aka istithna'i su zauna a gida. To nan dai ba istithna'i ba cikin ayan da siga ta umumi ta zo, cewa aka ce kowa ya fita, kowa kawai ba a rage wani ba. To ita wannan aya ta zama to mansuha, hukuncin da ke ciki wanda ya nuna kowa din ya fita an shafe shi. Da Allah ta'ala ya ce laysa 'ala dhu'afa'i, laysa 'ala dhu'afa'i wala 'ala al-marda wa 'ala 'ala alladhina la yajiduna ma yunfikuna harajun idza nasahu lillahi wa rasulihi, tana nan gaba. Wadanda suka kasance masu rauni da ba za su iya yin komai ba, ko wanda suke da larura ko tsofaffi sun tsofa tukum ko wanda suke marasa lafiya ko wanda ba su da dukiya wanda za su sai abun hawa kuma ba su da guziri wanda za su bari a gida da wanda za su dan gurgura a hanya to irin wadannan ko ba san wanda zai tsora su ba to su ma duka an dauke musu wato babu laifi a kansu to daga wancan aya sai ta zamanto ta sassauta wannan umumin da yazo ana Allah ta'ala ya ce in firu khifafan wa thiqala in kun fitafa wajahidu bi amwalikum wa anfusikum fi sabilillah kuma ku yi jihadi da dukiyarku ku yi jihadi da kawunanku dan tafarkin Allah dan daukaka addinin Allah zalikum khairul lakum wannan shine fa alheri a gare ku in kuntum ta'lamun in har kun san da haka to ku aikata haka in dai kun san da haka to ku aikata haka in kuntum ta'lamun in kun san da haka to ku aikata haka annahu khairul lakum in kun san haka shine fa muku alheri to fala tafaqalu kada ku yi nauyin jiki ku tsaya tsayin daka wajen bin abin da Allah subhanahu wa ta'ala ya umarni wa fima ya'ti cikin abin da ke tafe bada'a yasta'ridu mawqifan munafiqin alladhina ista'zana ar-rasul sallallahu alaihi wasallam fi at-takhalluf fa adina lahu can da Allah subhanahu wa ta'ala ya ambata yace zalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun wannan shine yafi muku alkhairi idan har kun sani kuna sane da haka zalikum khairul lakum wannan shi yafi muku alkhairi in kuntum ta'lamun in har kun san haka wato fita zuwa ga yake shine fa alkhairi kaga nadhirun sa shine abinda Allah ta'ala ya faɗa cikin suratul baqara kutiba alaykum al-kitalu wa huwa kurhun lakum wa asa an takrahu shay'an wa huwa khairun lakum wa asa an tuhibbu shay'an wa huwa sharrun lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun ana wajabta muku go ta yaki amma sai ku ji kaman ba ku so to Allah ya ce akwai abin da za ku ki shari'a kuma ta ce ayi alhali shine ku muku alkhair to kaga shine aka ce zalikum khairun lakum in kuntum ta'lamun in har kun sani to ku ta yaki shine ku muku alkhair dan anan ne izza ta musulunci yake can da Allah ta'ala ya ce wala tulqu bi aydikum ila tahluka kar ku jefa kawunanku zuwa ga halaka malamai suka ce bi tarkil jihad wal isti'dad lil kuffar kamar yadda Sheikh Abdullah Gondo ya faɗa cikin Diya'ut Ta'wil fi ma'ani tanzil tafsirin sa Allah ya masa rahama malam Abdullah Gondo ya ce ai bi tarkil jihad wal isti'dad lil kuffar abinda ake nufi kar ku jefa kawunanku zuwa ga halaka anji Allah kenan a lokacin da kuka daina jihadi kun jefa kanku ga halaka ko kuma kuka kiyin tattali domin fuskantar kafirai nan ma kun jefa kanku ga halaka Allah ya ce to kar ku yi haka ma'ana kullu ya zamanto kuna jihadi kullu ya zamanto kuna yin tattali Allah ya ji kan malam Abdullahi Gondo to nan shine Allah ya ce zalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun hadisi ya inganta wanda Imam al-Bukhari da Muslim suka rawaito manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa takaffala Allahu lil mujahidi fi sabilihi in tawaffahu an yudkhilahu al-jannata Allah ya lamuntarwa mai yin jihadi don daukaka addinin Allah in har Allah ya karbi rayuwarsa a wajen jihadin an yudkhilahu al-jannata Allah zai shigar da shi aljanna aw yaruddahu ila manzilihi ko kuma Allah ta'ala ya masa lamuni zai maido shi zuwa ga gidansa in har bai mutu a can ba bima nala min ajrin aw ganima na abin da ya samu na lada a wajen Allah ko kuma ganimar da ya samu Allah ya masa lamuni wadannan to ka kenan shi ta ko ina idan zuwa jihadi babu asara shine abin da Allah ya ce ihdal husnayyi hal tarabbasuna bina illa ihdal husnayyi akwai abin da kuke dako ne akan ku kafirai in kun ga mun fita jihadi ko munafikai ai ɗayan biyu ne mai kyau ko dai mai jihadi ne a kashe mu a can ina shine abin da kuke so to can din ma riba ce in an kashe mu aljanna za a shiga an yi shahada ko kuma ɗaya mai kyau mu samu mu murƙushe kafirci zuciyar mu ta sanyi musulunci ya daukaka kuma mu dawo da ganima ai dan biyo ne mu ko ta kyo ne ya fadi karago ne gabace to Allah ya ce zalikum khairul lakum in kuntum ta'lamuna annahu khairul lakum fala tafakalu ya ce lokaci yayi to sai mu tsaya nan abinda muka faɗa daidai Allah ya tsara mu cikin ladawa wanda muke kuskure muna roƙon Allah ya yafe mana سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته